yawa barista Modibo Bubakari kana ji na?
Ina ji ka.
To barista a tanadin dokar Najeriya ko a dokar zabe.
Na'am.
Wani tanadi ta yi wa ƴan siyasa masu sauyin sheka?
To doka ta Najeriya kamar majalisa ko gwamna akwai cikin abubuwan sharuɗan da ake bukata mutum ya zama ya shiga zabe wato sai ya zama na jam'iyya ta kaddamar da shi daga cikin sharuɗan kenan. To ita jam'iyya tana kaddamar da mutum in dai kamar dan majalisa na tarayya ne to dole ne daga cikin sharuɗan sai ya zama memba na jam'iyya kuma hukumar zabe a sashi na 31 na dokar zabe ta ƙasa wato Electoral Act na 2010 ko 2011 ba a karɓa sai jam'iyya ce ta kawo mutum ta tsayar da mutum kenan takara. To bisa ga wannan tsari ne shine yasa shi yasa idan mutum ya canza shiga daga jam'iyya zuwa jam'iyya bayan an gama zabe to yana daga cikin kamar in majalisa dan majalisa ne wato yana daga cikin sharuɗa ko kuma musabbabin barin kujerarsa daga cikin abubuwa guda goma da aka zayyana in ɗayansu ya faru mutum yana iya barin kujeransa to har da barin jam'iyya ma sai dai in abubuwa guda uku ne ɗaya daga cikinsu ya faru to in ya bar jam'iyya zuwa wata jam'iyya ba zai bar kujerarsa ba. Waɗannan abubuwa guda uku shine ɗaya idan jam'iyyarsa ta dare gida biyu ko kashi-kashi wato ta yi faction to a wannan ba zai rasa kujerarsa don ya canza shiga zuwa wata jam'iyya ba. Ko kuma idan aka soke jam'iyyar da kamar hukumar zaɓe wani dalili ya faru ta soke jam'iyyar gabaki ɗaya to wannan ma ba zai iya rasa kujerarsa ba. Ko kuma jam'iyyarsa ta haɗe da wasu jam'iyyu ta yi ta zama jam'iyya shi ko bai gamsu da haɗe wanda aka yi ba yana iya koma wata jam'iyya da hankalinsa ya kwanta. To amma in banda wannan idan har ya bar jam'iyya babu waɗannan abubuwa to tabbas kujerarsa a sashi na 68 na tsarin mulkin Najeriya ya bar kujerarsa kenan.
To barista Modibo Bubakari kamar yanzu gwamnan jihar Benue Samuel Otom da yana APC ne koma PDP ya ci gwamnan Kwara Abdul Fattah haka gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tangwal duk sun koma PDP. To a majalisa ta ma an samu waɗanda suka koma PDP da waɗanda suka koma APC. Me fa an samu akwai me matsayin kujerunsu yanzu tunda watakila ban
sai da wannan abubuwa da rauni da tsarin mulkin Najeriya yake da shi shine bai yi tanadi na bangaren zantarwa wato executive wanda ya shafi gwamnoni ko shugaban kasa bai yi wannan tanadin ba. Tanadinsa gabaki ɗaya akan majalisu ya majalisu ne tsarin mulkin Najeriya ya yi magana akan ga abin da zai faru amma ga gwamna ko shugaban kasa ko mataimakinsa ko mataimakansu wannan babu wani abu da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa. Ko da a shari'ar da aka yi na Ameti an Omeha wanda aka taɓa yi aka ce kotun koli na ƙasa sun ce wato ƙuri'u da aka jefa na jam'iyya ne ba na mutumin ba. To kaga kamata da tsarin mulkin Najeriya ya fayyace wani abu idan har an bar jam'iyya me zai faru. To amma duk da haka tunda babu shi a tsarin mulkin Najeriya kuma doka ba za ta yadda ka ɗauki wani abu wanda ciki baya tsarin mulkin Najeriya ko kuma wanda ya shafi wani ofis daban ka je ka yi amfani da shi a wani ofis ba. Da haka babu wani abu da zai shafi kujerunsu tunda tsarin mulkin Najeriya bai faɗi ga illar da abun yake iya faruwa samu mutumin da ya haka din ba.
Wato wannan dai abun ya shafi ɗan majalisar dokokin tarayya ne kaɗai.
Da kuma majalisar jiha.
To barista Modibo Bubakari an duba kamar jam'iyyar APC akwai waɗanda suka ce sun ma girkiro da ɓangare a jam'iyyar wato Reform APC kenan. Wannan ya wadatar da dalilin da zai sa 'yan majalisar nan su ma su yi dogaro da wannan su iya barin jam'iyyarsu ta APC su koma da
jam'iyyarsu. Wato abunda idan aka ce faction ko kuma duk sharuɗan da muka faɗa faction su suna dogaro ne akan an samu rarrabuwa jam'iyya kenan zuwa faction din kenan da ake magana. To amma idan ka duba sunar jam'iyyar da suka kirkiro ba APC bane sun ce RAPC. To kuma in ka duba sashi na 222 na tsarin mulkin Najeriya suna tana da tasiri kuma suna harufan da aka haɗa aka yi suna da kuma logo na jam'iyya suna da tasiri ko daga gaske don bambanta jam'iyya zuwa wata jam'iyya. Daka idan ka samu harafi daya ya shiga cikin harufan jam'iyya to ya zama ba ita ba ce kuma wata jam'iyya ce daban. Ko tsakanin su da hukumar zabe ta yi musu rajista a wannan sunan ko kada ta yi musu rajista amma sun tashi a waccan su a waccan jam'iyya da da suke ikirari suke cikin ta kamar APC. Daka a interpretation a wata doka ta fassara abu wato sassana dokoki idan harufa sun bambanta wato suna ya bambanta idan suna ya bambanta ko na mutum ne ko na wata hukuma ko na jam'iyya to abin da ya shafi sunan ba zai shafi sabuwar suna ba don an taba yin haka a majalisar tarayya wato Evans Everem aka samu harafi daya ya kara a wani sunan sa a wani bangare na takardu aka sa Evans wani kuma Evan to dalilin wannan da kuma aka yi taɓa shari'a na gwamna da ya gabata gwamnan Delta James Ibori sai aka samu a ɗaya ɓangaren sunansa da aka yi masa shari'a aka ɗaure shi a nan wata upper area code a nan Abuja sai aka sa James Ibori shi kuma ya je ya shiga takardun zaɓe ya tsaya a James Enanufe Ibori to kaga wannan samo wata suna aka ƙara a ciki sai zamana ba sunan shi bane ko da shi din ne amma suna ba tashi bace to in aka samu bambancin suna to mun taba yin irin wannan shari'a ma a Adamawa akwai wani gidado Sajo sa'an nan kuma aka samu su wata suna kuma gidado Sajo Gela to duka ne takaddusa ne to sai hukumar zabe kotun ɗaukar ƙararraki na zabe sai suka iya bambancin suna yana tasiri gwarar da gaske kuma yana iya rusa ko kuma kafa wani abu banda inda ba wannan din ba za su same shi ba daka babu faction
ba ni samu dubu bakari amma waɗanda kuma daga APC suka koma PDP ba sun da waɗanda daga PDP suka koma APC kamar
su din ma abin da ya shafi waɗancan a bisa ga doka ya shafe su wannan sashi na 68 na tsarin mulkin Najeriya ya shafe su daka in ba za su iya zuwa kotu su tabbatar da akwai faction to a bisa ga zahiri wanda muka gani yau da gobe ba mu san wani faction a PDP ba ba mu san kuma wani faction a APC ba to don haka waɗannan duka da suka bari sun rabu da kujeru su a dokance